Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 19:31-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraren mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin hantsi. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar masana harkan sufurin jiragen sama a Najeriya sun koka akan kudin jirgi zuwa Saudiya a lokacin Hajjin Bada. A jihar Taraba kuma ana ci gaba da rikici tsakanin wato al'umman takun da Wusa biyo bayan wani sulhu da aka yi tsakanin makiyaya da manoma. Haka kuma muna da rahoto na musamman akan bukin nuna murna da mutanen Madagali a jihar Adamawa suka yi da aka kwato su daga ta'addancin Boko Haram. Akwai kuma sharhin wasu jaridun jamhuriyar Niger da wasu sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. ‘Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka halaka, waɗansu 50 kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a Manchester. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, in ji Ian Hopkins, babban jami'in 'yan sanda na Manchester. Hopkins ya ce fashewar ta faru ne bayan da Ariana Grande, wata fitacciyar mawaƙiyar Amurka, ta kammala wasan kaɗe-kaɗe. Ya ce ‘yan sandan birnin suna aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasa. Grande ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ina baƙin ciki, daga birnin zuciyata ina baƙin ciki. Firaministan Burtaniya Theresa May ta jajintawa waɗanda harin ya shafa, ta kuma yi Allah wadai da harin ta'addancin. Fashewar ta auku ne a katamfarin ɗakin wasan Manchester mai kujeru 21,000, wanda shi ne filin wasa na cikin ɗaki mafi girma a Turai. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki takalar da Iran take yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya Litinin a ziyararsa ta farko zuwa ƙasar ta Yahudawa a matsayin shugaban ƙasa. Bayan bukin tarbarsa da aka yi a tashar jirgin sama tare da Firaminista Benjamin Netanyahu, Trump ya gana da takwaransa na ƙasar Isra'ila Reuven Rivlin a gidansa. Shugabannin biyu sun yi takaitaccen jawabi, inda shugaba Trump ya ce tilas ne ƙasashen biyu su aiki tare wajen tunkarar matsalolin da suka addabe su. Ya ce za mu iya haɗa hannu mu kawo ƙarshen tashin hankalin da ya janyo asarar rayuka da dama a Isra'ila da kuma sauran ƙasashen duniya. Abu mafi mahimmanci kuma shi ne Amurka da Isra'ila za su iya magana da murya ɗaya cewa kada a taɓa ƙyale Iran ta mallaki makaman nukiliya, kuma tilas ta daina ɗaukar nauyi da horaswa da kuma tanadawa 'yan ta'adda da kuma mayaƙa makamai abin da ke haifar da asarar rayuka. Kuma tilas ne ta kawo ƙarshen wannan ba tare da ɓata lokaci ba. ‘Yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jam’iyyu sun shaida wa muryar Amurka cewa ba su yi mamaki ba da rahotanni da ke nuni da cewa tsohon mashawarcin shugaba Donald Trump kan harkokin tsaro Michael Flynn zai ƙi miƙa takardu da suka shafi binciken da majalisar dattijai take gudanarwa kan katse London da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar bara. Bai bani mamaki ba, in ji Senator Patrick Leahy na jam’iyyar Democrat mai wakilta jihar Vermont. Yana fuskantar yiwuwar tuhumarsa da aikata laifi. Ina jin lauyansa zai shawarce shi ya amfani da ‘yancinsa na ƙin amsa tambayoyi. Kundin tsarin mulkin Amurka lamba ta 5 ya kare Amurkawa daga yin bayanai da za su ɗaure kansu da shi, inda doka ta ce ba za a tilasta wa wani mutum ya ba da shaida a kansa lokacin da ake gudanar da bincike kan abin da ya shafi aikata laifuka ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar arewa maso gabacin Najeriya, waɗansu sassan Niger na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Duk da yake ba a ayyana yunwa ba, ƙarancin abinci da kuma rashin abinci mai gina jiki wata matsala ce da ake fuskanta zahiri. An girke ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga Najeriya da kuma waɗanda har-haren ƙungiyar Boko Haram suka raba da matsugunansu a jamhuriyar Nijar a wani sansani a Saga da ke tazara kilomita ƙalilan da Difa, waɗanda kuma suke rayuwa hannu baka hannu ƙwarya kowace rana. Ana ganin ƙananan yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki a sansanan. Bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, kimanin ƙananan yara ƙasa da shekaru 5,012 ne suke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki a Difa. Bisa ga rahoton shirin samar da abinci na duniya, kimanin mutane miliyan 1,500 ne a jamhuriyar Nijar suke fuskantar barazanar ƙarancin abinci waɗanda ba su da takamammiyar hanyar samun abinci mai gina jiki. Daga ƙarshe, wani rahoto da aka buga a mujallar aikin jinyar ƙananan yara ya shawarci cewa bai kamata a riƙa ba ƙananan yara ƙasa da shekara ɗaya lemun kwalba ba, sai dai da izinin likita. Kamata yi a ba ƙananan yaran ruwan nono da kuma madarar jarirai. Wannan ne karan farko tun shekara ta 2001 da ƙungiyar likitocin ta sake nazarin shawararta kan lemun kwalba.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masana harkan sufurin jiragen sama a Najeriya sun kwatanta kuɗin jirgi wadda hukumar mahajjata ta Najeriya za ta biya zuwa haji na wannan shekara da ya kai dalar Amurka 1,700 mai matuƙar tsada. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani kamar haka.
Masana harkar sufurin jiragen sama a Najeriya sun yi ƙorafi akan kuɗin tikitin jirgi da hukumar alhazan Najeriya ta ce za ta biya kimanin dala Amurka 1,700 ga kowane alhajin ƙasar a aikin haji mai zuwa. Kaftin Muhammad Joji da ke zaman babban sakataren ƙungiyar matuƙa jiragen sama a Najeriya da ya bugo mani waya daga ƙasar Scotland ga abin da yake cewa akan wannan lamari.
Yanzu kana ganin za a iya ragewa?
Shi ne muke kuka, shugaban ƙasa yana jin wannan news, da kuma ita Minister of State of Foreign Affairs su zauna a sake nazari.
To shi ma dai babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger, Umar Faruk Abdullahi, ya ce akwai buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta yi bincike a kan lamarin.
Da farko za mu ba gwamnatin tarayya na Najeriya su wa Allah su duba abin nan da gaggawa, a tuntuɓi nahakon me ke faruwa, sannan me ya kawo haka, domin a nawa tunanin da kuma experience dinmu, in ba Najeriya babban yi tsammani a duniya tafiya a ƙasa da awa 5 a ce wai kuɗin ticket $1,500 ba mu akwai tashin hankali.
Hukumar alhazan Najeriya ta ce tana shirin ganawa da kamfanonin jiragen saman domin ganin an samu sauƙin lamarin. Kamar yadda daraktan kula da na'urorin sadarwa na zamani na hukumar alhazan Najeriya Dr. Ashiru Sani Daura ya bayyana a lokacin buɗe wani taron bita ga jami'an ma'aikatar alhazan jihar Niger.
Akwai shiri na ƙoƙarin a yi ana ta magana da su hukumomin jiragen da a ɗan samu ragi a kan wannan, wanda don an kammala za a sanar da dukkan bayanai.
A halin da ake ciki dai, a ranar talatan nan ne za a kammala taron bada horon na kwanaki 2 da aka shiryawa ma'aikatan hukumar alhazan jihar Niger. Shugaban hukumar na jihar Niger Alhaji Idris Adamu ya ce an shirya ba da horon ne domin tabbatar da ganin an samu nasara aikin hajjin mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Labbaik Allahumma la sharika labbaik.
a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Rikici da sake barkewa tsakanin al'umman Takun da Wusa a jihar Taraba ya ci gaba da yin muni kamar yadda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana.
Tun a safiyar Litinin din nan har zuwa ma cikin dare da nake hada wannan rahoto ana fice gaba da dauki ba dade a wasu yankunan Takun da kuma Wusa a tsakanin Fulani Makiya da kuma yan kabilar Kutub Manoma kuma kamar yadda rahotanni ke cewa an samu asarar rayuka da dama bayan ma ga ƙauyukan da aka kona. Malam Tanko dan Azumi Kurmina na ma cikin shugabannin Kutub a jihar ya kobe na min cikin dare abubuwan da ke faruwa yanzu inda mako ya buƙaci ne da kai musu dauki.
Kawai yau a waye gari kawai Fulani sun shiga kauye guda shida sun kashe mana mutane har sai 30 suka kuma bugar bindiga sun kawo mutane sai 1500 sai dubu da harbi to mu gaskiya mu jika cikin wannan abu.
To na batun sulhu da aka ce an yi an sasanta.
An ce an yi sulhu, an yi sulhu da wane ne? Cewa suka sun kwashe kayan sun tafi. An ji an ɗibo sojojin haya daga Niger, daga Ghana, daga Sierra Leone an kawo su an zo gari wayo ka fara buɗe mana wuta.
To sai dai kuma a martanin da mai da shugaban kungiyar Fulani Makiya ta mai ta Allah a jihar Jaura Sahabi Mahmud Tukur ya ce su ma fa an kashe musu jama'an su bayan maga dabbobi.
Idan suna fita ne fa ataki nasu ake yi yadda za a shiga a jihar neman wayan abubuwan babu su babu wanda zai kai wajen baka isa ka shiga kai kadai ba dole sai da hukuma kuma ba su isa ba. Akwai Fulani mu wanda suke boye a cikin dazuzzuka a cikin kurmi wasu suna kan dutse suna neman yadda za su fita idan sun fita kamar an ga mutuwa ne bin su ake yi a kashe su.
Kawai yanzu ma tuni aka tura karin jami'an tsaro inda babban sufeta jira na 'yan sandan Najeriya ya ma tura wani jirgi mai saukan angulu tare da tura wasu manyan jami'an 'yan sanda domin shawo kan lamarin. ASP Dabi Misal kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya koba yana mai halin da ake ciki da ma matakan da aka ɗauka ko da yake ya musanta batun cewa fiye da mutum 20 aka kashe.
Shi ne Inspector General of Police da kanshi ya riga ya turo da jirgi mai saukan angulu wanda da shi muke amfani muna zagaya wuraren da waɗannan abubuwan suke faruwa. Akwai yadda muke haka magana ma kenan shi wannan jirgin ya yi shawagi a kan waɗanda muke tsammani waɗannan abubuwan ke faruwa kuma ya sauka a waɗannan wurare. Duk wannan mataki ne domin a kawo zaman lafiya mai daurewa. Sannan kuma shi tutujen har yanzu ya sake turo mana jami'an kwantar da ta sannan kuma shi assistant commissioner of police din na operation ne ya riga ya koma wannan wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa domin ya tabbatar da cewa ya sa ido sosai a kan waɗannan. So muna da yasa tsammani.
Ko su bayanai na kaman kan cewa fiye da mutane 20 aka kashe ku kaman alƙalminku ne yake nunawa?
Ba wani abu kamar wannan. Ni da
to koya za a magance wannan tashin hankali da ke faruwa a wannan yanki? Wannan ko ita ce ma tabbai da newa Malam Hudu Donga da ke zama shugaban rundunar adalci a jihar wanda ma dan asalin yankin ne.
Abin da yake faruwa gaskiya lamari abu biyu ne yake tafiya. Na farko mahukunta da sababbi fito da bambance-bambance. Su wanda ya taka doka ta aiki a kansa. Amma a ce wani in yayi na wani siyasar mu ɗaya ko a wani ya yi ɗan'uwana musulmi ne ba a baiki ba ya yi ɗan'uwana kirista ne a baiki da wannan abu ba sa mu zaman lafiya ba. Kuma ainihin hanyar magance lamarin nan gaba ɗaya shine gwamnati ta shigo cikin lamarin nan da samar ma Fulani brutally inda za su dinga kiwo kiwon shanu da makayansu gaba ɗaya.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Fulani na dami do mai gaskiya mi wailiti demgal mi hofni malamu a ummo a tundo zaman lafiya a tindina yimɓe joɗe da jam.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar.
Waini minasa, waini minasa, saboda takaici duniya. Why?
Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 3:17 na dare kenan a nan Washington DC. Lokaci ya yi da za mu kawo muku rahoton mu na musamman akan farin ciki da mutanen Madagali a jihar Adamawa suka nuna na kubutar da su daga ayyukan Boko Haram.
Wannan ne dai karon farko ma da al'umman Madagali ke taruwa wuri guda kun su da kurkwata da nuna farin cikin su da kwato su da aka daga hannun mayakan Boko Haram. Madagali ita ce mata farko a yankunan da suka fada hannun mayakan Boko Haram shekaru uku da su gabata, inda ko suka ci karen su babu baka kafin ko daga bisani da karun Najeriya tare da tallafin ɗan sake na maharba su kwato yankunan daga hannun su. Kuma wannan biki na kilisa da magasar al'adun gargajiyan na ko nuni ne cewa yanzu hankula fa sun kunta. A daidai wajen wannan biki masu ruwa da tsaki da kuma sarakuna iyayen al'umma dukkan sun bukaci ma waɗanda ke gudun hijira ne da su komo tun da yanzu ko hankula sun kwanta.
Zaman lafiya kuma ya samu a Madagali local government, to ya kamata local government ta yi tunani cewa ta yi wannan cultural festival ɗin, wato na kilisa da na cultural dances namu na gargajiya, don mu haɗa kai mu marabce ƴan uwanmu da suka gudu yanzu kuma sun dawo gida lafiya.
Ya dace mu nuna ma duniya cewa lafiya ta zo. Rokonmu mu ci gaba da rayuwar mu irin nata, mu manta da abin da ya same mu, mu bunƙasa rayuwarmu kamar nata. Na sani yana da ciwo, amma dole ne mu gode ma Allah akan abin da ya yi mana.
Babban farin ciki ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari da ya yi mana tashin ƙarfi irin nashi na sojada. Aka yaki abokanin gaba, mu muna roƙon Allah ya kara mishi a lafiya.
Amin.
A wannan yanki na Madagali akwai sama da kabilu 13, kuma ta'addancin Boko Haram ya so ya kawo rabuwan kawuna tsakani. Batun da wani jigo a yankin kuma tsohon kwamishinan kan iyaka Alhaji Hamza Bello ke mayan kira ne da aka yi zuciya nesa.
Ina kiraye ga 'yan uwanmu 'yan kasan Madagali local government. Mu 'yan kasan Madagali local government an samu da haɗin kai. An samu ba bambancin addini, an samu ba bambancin kabilanci, don haka wannan abu ya faru da mu yau ya kare. Duniya duk ya kamata su tabbatar da cewa wannan abu ya kare a kasan Madagali. Bisa ga haka ina kiraye mu dukkanmu jama'ar Madagali kar wasu su kawo mana wasu sabbin rayoyi wanda zai kawo mana rabuwan kawuna. Koma akan haɗin kanmu da aka samu da shi tun kakanninmu wanda muke zama tare, kamar yadda aka nuna ma duk duniya, domin ba kabilu, muna da kabilu kala-kala kusan 14 ko 13 a kasar Madagali local government. So don haka don Allah mu tabbata mun ci gaba da zama tare, mun ci gaba da zama haɗin kai, mu tabbatar cewa mun kiyaye kasar mu ta madagal local government sannan kuma mutakar mu yadda mu koye mu gaye mutane a cikin mu kar mu yadda mu koye mu gaye mutane a cikin mu duk wani mugu a fi a nuna ma jami'an tsaro a tabbatar cewa ba mugun da ya rage a tsakanin mu don duk ba wanda baya son zaman da muka yi wannan shine baya son kasar madagal local government
shi ko a jawabin sa na majalisar wakilai da ke wakilta Marigal da Michika Mr. Adamu Kamale ya koma saba layar isar da sakon al'umman yankin nema ga majalisar kasar domin a share musu hawaye.
Muna ce muku mun gode da haƙi kai mun gode da adoyi Allah ya sa kasar mu ta ci gaba Allah ya sa shekara mai zuwa ya zama shekara ne mu koshi bisa ga fa'idodin da zamu samu mu samu kuma lafiya mu samu kuma kwanciyar hankali.
Honorable Yusuf Muhammad shugaban karamar hukumar Madagali shine mai masaukin baki. Kamar da alƙalma ke nunawa dubban rayuka ne rikicin boko haram ne salwanta ba ku ga wadanda ma aka tilasta wa yin gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya to amma ko ka wanzu dakarun Najeriya sun samu nasarar kwato yankunan da ke hannun kungiyar boko haram a jihar Adamawa Borno da kuma jihar Yobe. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Niger.
Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Labanama wacce ta ruwaito labarin wata arangamar da aka yi a dokar dajin hamadar arewacin Agadez bayan da masu jan ragamar wani ayarin wasu motoci kimanin 11 shake makil da miyagun kwayoyi suka yi kicibus da yan takife a gargashin jagorancin wani tsohon komandan na yan tawaye Amuman Kalakuwa. Jaridar ta ce an shafa lokaci mai tsawo ana musanyar wuta tsakanin baradan Amuman da masu fataucin miyagun kwayoyi waɗanda ake hasashen sun fito ne daga Mali akan hanyar su ta zuwa Chadi ko Libya. Wannan gumurzu ya haifar da asarar rayuka yayin da jami'an tsaro suka kama wasu daga cikin masu ɗauke da miyagun kwayoyin inji Levanama. Jaridar La Rue de l'Histoire ta mai da hankali a game da wata sabuwar guguwar da ke shirin turnikewa a fagen siyasar Nijar bayan da ta samu labarin tantaunawar da aka fara tsakanin jam'iyyar MPR jamhuriya da wasu jam'iyyun kasar da suka hada da ADP zumunci da PDP a Nur biyo bayan ballewar su daga kawancan APR. Hakan na faruwa ne a wani lokacin da jam'iyyar murna farha ta yanke shawarar narkewa kwata-kwata cikin MPR jamhuriya. La Rue de l'Histoire tace a fili take gagarumar farauta ce Albade Abuba ya kaddamar a fagen siyasar Niger. Jaridar Le Courrier ta tabo batun zaben cike gurbin dan majalisar dokoki da ake sa ran gudanarwa a watan Yulin 2017 a Maradi. Zaben da take ganin yana cike da hayaniya bisa la'akari da yadda jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancen da ke mulki ta buƙaci ƙawayenta kada su shiga wannan zabe abinda wasu daga cikin su suke yi wa kallon kama karya saboda haka suka ce sun gaji da haihuwa rana tana kashewa. Wato dai a wannan karan sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta inji Le Courrier. Le Républicain ta bayyana cewa kudaden sefa na ci gaba da fuskantar kyama daga kwararrun kasashen yankin da ke amfani da waɗannan kudade har ma wasu masu nazari akan sha'anin tattalin arziki sun fara shawartar kasashen Afirka ta yamma su yi watsi da kudaden nasu domin rungumar kudaden dollar saboda a cewar su sefa ba za ta taba haɓaka tattalin arzikin kasashen da ke amfani da ita ba yayin da euro ke cikin halin tangal-tangal. To amma kuma ta wani bangare mai gurbin sefa da dollar wani abu ne da ka iya rage wa bankin bankunan kasashen yammacin Afirka bai sai yawo hurumin tafiyar da sha'anin kuɗi ko da yake le Republican na ganin za a yi amfani da kwarewar jami'an bankin don cimma nasarar wannan tsari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum, muryar Amurka. Mai magana Rabi Musa Zabaransi daga nan Zabaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa wato matan nan da irari ga yaƙi da dawo da ƴan matan Chibok wato Zainab Yusuf. To a hakikanin gaskiya mai cutar bacci ya fige da kengedi ba domin komai nake haka ba, ina ganin a hakikanin gaskiya ita wannan bayar Allah ta yi kuskure ba domin komai na faɗa haka ba. Idan har siyasa za ta yi, muna ganin ya kamata ta koma siyasa. Kuma General Muhammad Buhari ba ita ta zaɓe shi ba, talakawan Najeriya suka zaɓe shi, ita sai ta tsaya a matsayinta na ƙoƙarin dawo da ƴan matan Chibok. Amma ba magana ta rahin lafiya ba, kuma kada ta manta Muhammad Buhari fa mutum ne kamar kowa, kuma zai iya yin jinya, zai iya mutuwa in har ta kwana ta ƙare. Don haka ta tsaya a matsayinta na dawo da ƴan matan Chibok. Nagode. Sunana Rabi'u Musa Zabaransi daga nan Zabaran ta karamar hukumar Kaugama jihar Jigawa ta Najeriya.
Assalamu alaikum, siyasin Hausa na Amerika daga Musa Ubali, sarkin gulagun sarkin ringin COS Sayyadi mai martaba daga Jigawan Najeriya. Magana ta ice, ina roƙon musulmin Najeriya da duk wani kirista na kirki wanda yake kishin addininsa waɗanda suka zama ɗan kasuwa ne, don Allah na annabi albarkar watan nan mai alfarma idan ya zo, don Allah a sassauta kaya a kiri ba ƙyar kaɗan, inda ma a gan kuɗi za a ba'unsa. Don Allah jama'a a taimaka musulunci kamar yadda ake taimaka kirista. Allah ya biya. Albarka annabi Muhammad da annabi Isa. Haza wa salam.
To madalla, yanzu kuma ga takaitaccen labarai.
‘Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka hallaka, waɗansu 50 kuma suka ji raunuka wata fashewa da ta auku jiya Litinin a ƙofar wani ɗakin wasa a Manchester. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, in ji Ian Hopkins, babban jami'in 'yan sanda na Manchester. Hopkins ya ce fashewa ta faru ne bayan da Ariana Grande, wata fitacciyar mawaƙiyar Amurka, ta kammala wasan kaɗe-kaɗe. Ya kuma ce 'yan sandan Benin suna aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasar.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Grace Alheri Abdu da kuma wanda ya shirya kuma ya ba da umarni, wato Solomon Abu, da kuma injiniyanmu na wannan safe ko kuma hantsi kenan Mr. Charles Hall. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.